sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esra ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 28 ga watan Oktoba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari ya ce direbobin tankokin mai sun fara aiki biyo bayan lafawar zanga-zangar NSAS. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Adamawa a Najeriya ta tabbatar da cafke mutum 238 da ake zargi da wawushe rumbunan abinci da dukiyoyin gwamnati, boren da ya samo asali daga zanga-zangar NSAS. Za kuma kawo maku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka. A wani abu da ba taba ganin adadin ne yawan haka ba, Amurkawa na sammakon kada ƙuri'unsu a zaben shugaban kasar da za a yi ranar Talata mai zuwa. Wani abu da ke nuna yadda kowa ya zaku ya nuna goyon baya ko akasin haka ga manyan 'yan takara biyu da ke neman kujerar shugaban kasar. Har ila yau sammakon yin zaben wata alama ce da ke nuna mutane na kokarin kaucewa cincirin dan jama'a a rumfunan kada ƙuri'u a ranar zabe. Saboda annobar coronavirus, sama da mutum miliyan 71 ne suka kada ƙuri'arsu kwana shida gabanin zaben, abinda ya haura rabin adadin jimillar ƙuri'un da aka kidaya baki daya a zaben shekarar 2016, wanda ya tsaya a miliyan 138. Kashi biyu cikin uku sun kada ƙuri'ar tasu ne a akwatin gidan waya, sannan sauran sun je da kansu suka jefa ƙuri'un da kansu a rumfunan zabe da ke sassan kasa. Kwararru a fannin zaɓe sun ce mai yiwuwa wannan takarar tsakanin shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden ta zamanto zaben da aka kada ƙuri'a mafi yawa tun bayan shekara 1908, lokacin da kashi 65 na masu kada ƙuri'a suka yi zaɓe. Jami'ai a Turkiya sun yi kakkausar suka ga mujallar nan ta barkwanci ta Faransa mai suna Charlie Hebdo, wacce ta wallafa wani zanen barkwanci kan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Zanen ya nuna Erdogan sanye da kaya 'yan ciki riƙe da abin sha, kuma yana ɗaga sket ɗin wata mata sanye da hijabi. Mai magana da yawun Erdogan Ibrahim Kalin ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa mun yi Allah wadai da wallafa zanen shugabanmu a mujallar Faransa, wacce ba ta mutunta addini da kuma al'adu. Tada jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu waɗanda membobin ƙungiyar tsaro ta NATO ne ya ƙaru a 'yan watannin nan, bayan da Macron ya sha alwashin kare aƙidar da ba ruwanta da addini wajen gudanar da harkokin gwamnati sakamakon kisan da wani musulmi mai tsatsauran ra'ayi ya yi wa wani malamin Faransa a farkon wannan watan. Mutumin ya fusata ne saboda malamin ya nuna wa ɗalibansa zanen ɓatanci da mujallar ta yi kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A kwanakin baya Macron ya kwatanta musulunci a matsayin addinin da yake cike da rikici, ya kuma bayyana wasu matakai na daƙile abin da ya kira wari al'amura. Ita dai Faransa ta kasance ƙasar da tafi yawan musulmai a yammacin Turai. A farkon wannan makon Erdogan ya yi kira ga Turkawa da sauran musulmai da su kaucewa kayayyakin ƙasar ta Faransa. A cewar kamfanin dillancin labaran Faransa, Erdogan ya ce bai ga zanen barkwancin da aka yi a kansa ba, amma a majalisar dokokin kasar ya ce fushinsa ba dan an yi zane a kansa ba ne, illa akan ɓatancin da mujallar ta yi akan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan 2,800 a duniya baki daya a cikin kwanaki 7 da suka gabata har zuwa jiya talata, ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum 40,000. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako 2 a jere, da ta samu fiye da mutum miliyan 1,300,000, wato karin kashi 33 cikin 100 idan aka kwatanta da makon da ya gabata. Alƙaliman sun kuma nuna cewa har ila yau cutar na karuwa a yankunan Amurka gabashin Mediterranean da na Afirka, yayin da ake ci gaba da samun rahoton raguwar masu kamuwa da cutar a kudu maso gabashin Asia. Yankin yammacin Pacific kuma ya nuna dan raguwa kadan a sabbin waɗanda ke harbuwa da cutar da mace bace cikin tsawon kwana 7. Hukumar lafiya ta WHO ta ce kasashen da suka bayar da rahoton adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a cikin makon da ya gabata sun hada da India, Amurka, Faransa, Brazil da Burtaniya, kamar yadda ya kasance a cikin mako 3 da suka gabata. Matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Zita za ta sauka a gabar teku don Amurka a yau Laraba bayan ruwan sama mai karfi a yankin ruwan Yakutan na Mexico. Masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa Amurka sun ce guguwar za ta iya kai tsawon mita 1-3, yayin da ta karaso gabar kudu maso gabashin Louisiana da tsakar rana.
A gaida Zara Ufage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka je a farkon shirin, bayan bayanin da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya yi akan musabbabin karancin mai da aka yi ta fuskanta daga ƙarshen makon jiya, lamarin da kamfanin ya danganta da sakamakon zanga-zangar NSARS, shugaban kamfanin Alhaji Mele Kyari ya ce za a samu sauki cikin 'yan kwanakin nan saboda akwai wadataccen mai a ƙasar, yayin da direbobin da ke dakon man suka komo bakin aiki. Daga Abuja ga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf da ƙarin bayanin rahoton.
Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari ya yi bayani akan yanayin da aka shiga na karancin man fetur a wasu sassan Najeriya.
Akwai abin da ya faru da lokacin da aka yi zanga-zangar nan, motocin masu ɗauko mai daga depo-depo suka kasa fitowa suka yi mai zuwa jihohi da wasu sassan ƙasar, kuma aka yi wajen kwana 5-6 aka kasa wannan aikin. Zahiri ne wanda aka kawo gidajen mai suka fara ɗan karewa, amma kuma Allah da ikon shi an sha ƙarfin wannan zanga-zangar da aka yi, kuma masu motocin yanzu sun fara ƙyadewa suna motocin na tahowa cikin ranar Litinin, kuma wasu har su iso wasu jihohi da muka sani. Kuma a iya saninmu a yanzu haka, ko da Abuja ma akwai bambanci tsakanin jiya da yau da yake mun samu mai masu shiga gidajen mai masu yawa, kuma jihohi da ake cewa suna da yawa na zahiri yanzu haka banda Abuja da Kebbi sai babu inda muke da wannan matsalan layukan mai. Kuma ana tabbatar cewa nan zuwa gobe zuwa Jibi da yake duk motocin sun fara fitowa suna tafiya ga wasu sassan ƙasan, na san cewa wannan abin ba za ta ɗaure ba, tunda mun san kuma muna da iya adadin mai da muke bukata a kasar na fiye da mai da kima da muke bukata.
Wani direban tankin mai mai suna Alhaji Nkurna ya yi bayani a nasu bangare na direbobin motocin mai akan yanayin da suka tsinci kansu akan hanyar dakon mai zuwa Abuja.
Gaskiya dai na sha wuya, don na kai kwana 3 ma a daji lokacin ina tafiya MT, abinci ma na wuna ma abinci ba. Mu dai muna roƙon gwamnati ta taimaka ta gyara mana hanya, shine matsalan. Da muna zuwa kwana 2, amma yanzu muna zuwa kwana 8, kwana 9, gashi nan dai kawai yanda ka tsada hanya, kawai yanayin hanya. Gaskiya dai in ka tuwo hanyar ma dai mutum yana tunanin kai zai da wannan abin nan bai samu matsala irin na rayuwa irin wannan na ɗan zanga-zanga din nan, da wannan matsalar ma haka ta sa mun ji tsoron fitowa, amma gaskiya matsalar mu dai mu shine hanya.
Ma'aikaci a wani gidan mai Ibrahim Abib Sarino ma ya yi bayani akan fara samun sauki a lamarin karancin man fetur a Abuja.
Gaskiya lokacin da aka fara kam karancin mai mutane sun fara wahala, so amma alhamdulillah kamar yanda kike gani yanzu gashi nan mutane ana sayar da mai, kuma alhamdulillah ga truck mu guda ɗaya ta zo ta faka ta zuma muna sayarwa yanzu, insha Allah za mu ji sajin din sa haka komai muna ganin tunda ake duba da queue din ma da ake samu wata mana osulo na layi da ake samu yaran rabu mutane gashi suna sha daji mun sha wahala sosai wajen bude gate din nan kamar yadda kika bace gani jiya mutane sun cika mana kafin mu sauke amma alhamdulillah yanzu mun sauke mai gashi muna sayarwa tun jiya muna sayarwa ga total suna sayarwa din layi ya riga ya ragu
shi ma tsohon shugaban kungiyar dalalan man fetur me zaman kanta ta Najeriya wato Ipman Falande Musa Muhammad ya tofa albarkacin bakin sa akan lamarin
babban dalilin da ya kawo aka samu karancin mai ba wani abu bane inda protest din da aka yi na end of SARS ana so gwamnati ta kawo da shi babban dalilin da yasa har in ma akwai inda ake kiga ake karancin mai a Najeriya to shine dalili mun dade ina jin muna tattaunawa tun shekara ta 2006 akan ya za a yi a ga ba a da kwamman nan na daya an yi kokari akan gina pipeline da kuma tsare pipeline wanda duka ya fuskara saboda ta'addanci da aka yi
an dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun karshen makon da ya gabata inda wasu yan kasar masu ka daura alhakin gazangazangar yan sa Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Halima Abdurrauf a Najeriya har ila yau commissioner yan sandan jihar Adamawa CP Olugbenga Adeyanju ya ce an kama mutum 238 da ake zargin suna da hannu wajen wasosan kayayyakin gwamnati da kuma na wasu masu zaman kansu commissioner ya ce nan ba da jimawa ba za a gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu wakilin muryar Amurka Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da ƙarin bayani
To bring an end to the wanton violence, looting and destruction of public and private properties by hoodlums.
Commissioner Yan Sandan Jihar Adamawa kenan CP Olugbenga Adeyanju yayin da yake nuna manema labarai wasu da aka kama mutum 238 wanda ake zargin suna da hannu wajen wasosan kayayyakin gwamnati da kuma na wasu masu zaman kansu da sunan cewa sun ebi ganima. Commissioner ya ce nan ba aljima ba. Za a gurfanar da wanda aka kama gaban kotu.
No, they'll be prosecuted very, very soon.
Su ma dai waɗannan da suka shiga hannu. Sun bayyana yadda suka je diban ganima da kuma abin da ya faru.
Lokta guda ɗaya ne wayan su yara da nawaya suka sa na taimaka musu ja musu. Shi ne na ja musu na kawo musu cikin anguwa. Nan ne daga wurin ana maganan cewa a yi recovery na wanda duk ya ɗauka nan neme su na tabbatar da cewa an kai turokin hannun hukuma saboda kada an gani na ja musu na kawo musu cikin anguwa da babbar mota. In ba gida na aka je da turoktan ba, turoktan ya ja musu zuwa anguwa ne kuma da aka ake maganan a mayor gwamnati ta yi anasin a mayor ni ko ni na ja musu ni kuma ban san cewa ma turoktan sun ɗau ban san daga yadda suka ɗauko ta ba ni akan gada na gan su na ja musu kawai. Na sake tabbatar da aka karbi amiyar ma hukuma.
Da me ka ja musu?
Da mota da
cikin gida. Ina da gida ne wani abin gungu. Ake fake din mashin. To cikin gida ne aka kama ni. To suna da mashin. Bayan sai ta gura sai ta goma.
Ba ma dai ga rumbunan gwamnati. Akwai wasu na yan kasuwa da kuma kungiyoyin da aka yi wa barna. Sadiq Umar Daware da ke zama shugaban kungiyar haɓaka harkokin manoma arewa maso gabas wato NECAL. Ya bayyana da aka sace musu taraktocin noma fiye da 110 wanda kawai yanzu har an soma gano wasu.
To alhamdulillahi lallai ko matasa waɗanda ba mu san ko su wane ne ba sun je wajen ajiyan kayayyakin mu na gona suka ɗauke takin zamani suka ɗauke injin ban ruwa da kuma kayayyaki da yawa washe gari suka je inda muke ajiye taraktoci wanda muna da tarakto har 110 suka ɗauke su alhamdulillahi jami'an tsaro sun yi kokari kwarai da gaske da dagule wayannan mutane yanzu kamar yanda kuka ji bayanin na si commissioner yan sanda an samu an karbe taraktoci guda 38 yana hannunsu mu kanmu mun hada kai da sarakunan gargajiya akwai taraktoci da yawa wayanda masu anguwanni da jimillu suka karba yana wajensu kuma muna tabbatar muku cewa nan da dan karamin lokaci duk kayayyakin mun da aka sace zai dawo hannu mu
ya ko zuwa yanzu tuni har gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintin ya rattaba hannu a dokar binciken gidaje tare da barazanar kwace duk wani gidan da aka samu kayayyakin wasosu a cikinta batun da kotu ne ma ya soma jace ce kuce honorable Husaini Gambabela Nakura da ke ma zama shugaban kungiyar shiga tsakanin na Adamawa Concerned Citizen yace fa ake sara ana duba bakin gatari
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya abinda za mu fada shine waɗanda aka ba su amana su ba wa mutane sun hijacking abin da aka baya kuma kusa abin da yake faruwa masu dauka suna da laifi waɗanda aka ba su ajiya suna da laifi domin ni a gani na waɗanda aka ba ajiya su suka ɗibe abinda za su ɗibe abinda ya rage saura satun da an samu dalili sai a tura mutane a ji abuɗe.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
An gaishe ka Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar saida tsoffin kayayyakin ɗaki kamar katifu, gidaje da dai sauransu.
Sana'ar tsofaffin kayan ɗaki kamar katifu, garajen ƙarfe da katako, kujerun zama, shimfiɗar ɗaki wato carpet, teburuka, wani zubin ma har da irin fanka da na'urorin sanya ɗaki da dai sauransu. Sana'a ce da ta yi wadari a cikin jihohin Najeriya 36 har da babban birnin tarayya Abuja. Tun shekaru da yawa, ɗaruruwan 'yan Najeriya suka rungumi wannan sana'a don dogaro da kai a sassa daban-daban na ƙasar nan. To ko yaya wannan sana'a ke tafiya a jihar Oyo kamar wasu jihohin Najeriya? Ga wasu masu sana'ar tsofaffin kayan ɗaki a jihar Oyo.
Sunana Haruna Ibrahim, mazaunin Ojana. Na zo daga Jigga State garki local government, garin Fajanga a garki local government. To ni ne chairman na nan Ojo yan katifa Oru Oke. Yana Barak Ojo. To alhamdulillahi wannan sana'a tana tafiya lamun lafiya, muna samu daidai gurgudu, muna samu alhamdulillahi.
Tana biya muku bukata kenan?
Tana biya mana bukata daidai gurgudu. Za mu biya bukatun kanmu, biya ne ɗan uwan mu, mu yi zumunci a ciki, mu sadaka abubuwan da ba a rasa ba, daidai gurgudu muna yi alhamdulillahi.
Wannan sana'a mata na yin ta ko ko sai maza zalla?
Mata suna yi amma a nan gunmu ba mace a cikin mu nan. Eh, amma suna yi wasu su je su saya ko a gunmu ko su je kayan ɗaki su sayarwa da 'yan uwansu mata a gidajen su.
Ko akwai wata mace da ta taba zuwa tace tana son ta yi wannan sana'a a nan wurin ku?
To gaskiya a nan dai ba wace ta nema ta zo nan gunmu ta zauna, sakamakon addini namu da yanayin al'ada da muka taso da ita tun daga arewa. Matan mu nan ba su nuna suna sha'awa su zo su zauna gunmu ba, su ke sai suna sayarwa.
Da a ce mace ta zo nan tana son ta yi wannan sana'a na tsofaffin kayan ɗaki, za ku ba ta dama?
In dai har ta amince mu kuma muka nemi yarjan mijinta, muka tantance ta, muka nemi ta zo da wasu shaidu wanda sun yarda da al'amarin ta, sun san ta, suka tsaya mata, za mu ba ta dama ta zo ta yi.
Idan mutum na son ya shiga wannan sana'a me ya kamata ya tanada?
To alhamdulillah, in dai mutum yana so ya samu wannan sai ya ga wannan sana'a, tanadin da zai mana na farko ya zo da wanda muka sani zaunan nan mutum yake a nan garin yake zaunan ne ne mun san shi, ko yana da gida ko yana da gurin wani shago wanda dai mun tabbata ko wani abu ya taso bai zuwa na gun ba zai gudu ba, mun tabbata mun yarda da wannan mutum biyu ko uku ne suka tsaya mai, kuma sai ya zo ya fara yi mu bashi dama albashi da kuɗin zai fara yi, a'a a cikin mu zai nemi alfarma wani ya taimaka mar yake juya har Allah hore mun nasa ya biya jama'a kuma wannan duk muna yi a nan gurin.
Idan kuɗi ne nawa ya kamata ya tanada?
In dai son samu ne a ce yana da kaman 50,000-30,000 abin da ya ka 20,000 zai iya farawa.
Ko da sana'ar katifa ko gadaje zai
eh, ko katifa ko gado zai fara sayowa kaɗan domin ana fita a ɗan nemo a samo da kuɗi kaɗan ba masu yawa kamar 10,000-20,000 duk ana fita da shi.
Ka ɗauki lokaci kana wannan sana'a?
Allah na kai shekara 30 ina wannan harkar na sana'a wannan.
A ina ka fara wannan sana'a?
A nan Ojo na fara yi, nan Ojo Ibadan a nan na fara yi, nan Ojo garage trailer park na da tsohon trailer park kafin a koma a Kinila a nan na fara yi.
To ka taɓa zuwa wata jiha kai wannan sana'a ta kayan ɗaki?
To gaskiya ban taɓa zuwa wata jiha na ba, sai dai an kira ni in je in sayo a wata jihar a ce za a sai da wani kaya wani mun hanya je in so, amma dai ban je na zauna a wata jihar na yi ba, zaunan ne dai.
Wato bayan nan jihar Oyo har fita wasu jihohi kana yi kaso kai?
Yawwa, in an neme mu ba, idan wani zo ya mana tallata dalili haka zai ebe mu je mu so.
Da nawa ka fara wannan sana'ar ta tsofaffin kayan ɗaki?
Farko dai ni kiri na fara yi da naira 400 na fara fita ta farko, na je na so gado da katifa ne kuɗin mota na kashi da naira 400.
Kamar shekaru nawa yanzu?
Shekara 30 da suka wuce yau.
Ana samun ci gaba ga wannan sana'a?
Alhamdulillah muna samun ci gaba domin mun yi abubuwa da yawa a cikin wannan sana'ar. Eh, mun samu ci gaba sosai.
Ka taba aure cikin wannan sana'a?
Eh, gaskiya kafin na fara ta na yi aure dama. Kafin na fara, he dai ban yi ba, amma ina sa ran yanzu haka ma ina nema inda rabona za a.
Ka taba yin sunan wani da?
Na yi suna da wannan sana'ar ƴaƴa 8 yanzu haka, yara 8 ne suna da a cikin wannan sana'ar.
To ya baton kalubale?
To kalubale alhamdulillah yanzu dai kalubale ba mu da wani babban kalubale da yake tunkaran mu, sai dai karancin jari mai kauri da babu. Muna zaune lafiya da jama'a, duk abubuwan da yake zuwa mana yana zuwa mana da sauki. Ko babu wani addaba da ake mana na kalubale ko na jami'an tsaro ko wani abu na za su zo su taya mana da hankali ko kuma wasu abokan zama, ba mu da wannan matsala. Lafiya Allah muke zaune mu a Oyo State.
To ya hulɗar ku take da wato masu ƙasa Yarbawa?
To alhamdulillah, mu dai tunda muka zauna a nan ƙasar Yarbawa nan dai ba mu taɓa wata fitina da su ba, muna zaune lafiya da su. Ko da wani abu ya taso mu an ga za a dan nuna mana wani dan bambanci ma, muna tausan mutanen mu sai hakuri domin mu baki ne ba. Ba ma neman tashin hankali da kowa, ko sun mana muna nuna wa, ko da wani sabon zuwa ne zo wanda bai san al'ada da gurin yanda take ba sakamakon shi ya saba zaman arewa bai san yanayin al'ada guba to muna nuna mu ce to fa hakuri ake nan ba garin mu bane mu neman abinci muka zo ba fitina muka zo nema ba ko mun ji wani zai za a mar abin da ba zai iya hakura ba muna man nasiya mu wayan mu da kai hakuri mu zauna lafiya da kowa inda tunda nema ne ya kama garin nan ba tashin hankali ba
sunana Alhaji Harisu mai sai da katifa kofa da kofan garan katako da kofar kujera a Ojo Ibadan
ina kuke samun waɗannan tsofaffin kayayyakin daki
kofofin kayayyakin dakin nan muna da mutane waɗanda suke shiga cikin gari suna neman kayan masu su sun taya sayarwa za su kira su su sayar musu su kuma za su saya su kawo mana mu kuma mu saya sabanin haka kuma akwai mutanen ƙasa ko Hausan ɗin mu wanda in sun taya sayarwa za su zo inda muke zaune su kira mu mu je mu gani in mun gani mu saya in Allah ya sa an hira mu biya su mu dauko mu kawo mu saida
akwai zargin cewa wasu kayan daki wato da fatakin dare ke kawo muku bayan sun ci karin su ba babbaka me zaka ce
to game da wannan ba gaskiya bane mu ba wanda yake dauko kaya kawo mu saya ba mu san daga inda yake da su ba idan kaga mun sai kaya mun tabbatar da mutumin nan ga inda yake ga wurin zaman shi ga gidan shi shine za ka kira ko hakan ma sai mun je da kanmu mun tabbatar ga shi du sannan mu sai kayan sa amma bai yiwa a kawo mana kaya haka kai ba mu san daga inda mutum ya dauko su ba mu saya ba mu wannan mu
wani daga cikin mutanen ku ya taba sayan kayan da ba na gaskiya ba
eh to gaskiya ko da ya saya kai ba tare da dai ya sani ba kai an dai dade ba mu samu wannan jarabta irin wannan ba ma gaskiya
kuna fama da wasu matsaloli
gaskiya ba mu da matsalar komai
ko da ta hulda ta da jama'a kamar musamman a ce akwai matsalar jin yare
duk ba mu da wannan matsalar gaskiya
a wani lokaci kayan daki ke tashi misali suke tsada ko kuma arha
shi daga gurin sayan shi ne yawa in ka samu sauki kai ma zaka saida sauki wani kuma zaka je mai shi zaka ga takura dole zaka sai kayan da tsada to kaga wannan in yazo dole sai da su da tsada
waccan katifa babba kamar tana nawa yanzu
to ita wannan katifar a halin yanzu za ta iya naira 12,000 zuwa 13,000 har ma 4,000 za ta
to a dafa
da kuma za a iya samun ta kamar 7,500 zuwa 8,000 har ma 9
waccan gado fa
to wannan gadan shi kuma a halin yanzu zai iya naira 7,000 zuwa 8,000
waɗancan kujeri fa
waɗannan kujerun su kuma da yake kaga suna da kyau za su iya yin naira 40,000 zuwa 45,000 har ma 50 eh amma saboda masu kyau amma kaga kamar waɗancan su kuma ba za su wuce naira 23,000 ba zuwa 5
to naga gashin fitar daki shan wato carpet ita ma tana da tsada
eh bai da tsada shi ma in mai kyau ne sosai shi ma yana kai 8,000 zuwa 10,000 amma daga 4,500 farahin amma mai kyau ne babba kuma na falo shi yake wannan kuɗin
wannan cutar corona ko ta shafi kasuwancin ku
eh gaskiya ta shafe shi
to ta wanne fanni ku
yau wato ta yanayin yanda ta shafe mu game da lokacin da ake kada corona din nan kaga yawancin kayayyakin mu mutanen arewa ne suke zuwa masu sari suna sayan su su tafi da su to babu hanya kayan mu kuma mu wannan bai higowa saboda ba a samu daman neman shi su kuma ba su higowa to kaje inda muka samu tsaikon da ba wani abin da muke gudanarwa dole ne mu ma muka takura
sai dai kowa da kiyon da ya karbe shi a yayin da makwabcin mai akuya ya sai kura wasu na mu'amala da tsofaffin kayan daki wasu kuma ba su yi
sunana Shaibu Idris Fayangawo abin da yasa na zo nan Ibadan sayan su domin sun fi sauki kuma suna da inganci da kwari tun lokacin ba a sa mai har inci ba tsofaffin katifin nan in ka saye su suna dadewa za su yi shekara 20 ma ko ma sama da haka ma ana mora sannan tsohuwar kujera ita ma za a saye ta haka yi shekara 15-20 kana mora da ita ba tare da ta samu matsala ba ko a katakonta ko a jikin katifarta ko yadinta
ka taba sayan sababbi
na taba sayan sababbi amma sababbin kuma da na saye su ba su da inganci kyalkyali ne kawai yasa na saye su sakamakon dai na zo kuma ban samu tsofaffin da nake so a
to su tsofaffin nan da ka saye kaga ingancin su kaga kwarin su
eh su na ga kwarin su wannan tsofaffi domin mun mura gaskiya
suna na danjin mai ka taba sayan tsofaffin kayan daki kamar kujera gadaje da katifu
a ni ban taba saye ba
me yasa
to saboda dai sababbi na saba saye saboda ina sayan gadaje sababbi haka na katako da kuma kujeru sababbi da ribunan su sauran kuma kaya haka sababbi da ina sayan na tafiya da su arewa
me ya baka shawara sayan sababbi baka sayan irin tsofaffi
ni dai saboda suna dan ban sha'awa wajen su yi haka tun daga su sababbi da ribunan su da komai kuma akasari dai kwastomomin nawa su ba wai inganci suke duba ba su zamani suke duba haka da kyalekyale da komai haka kwastohun kwata ba sa ban sha'awa
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gashe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Dan wasan Black Stars Samuel Owusu ya faɗa cewa ya zaɓi shiga Al-Ahli din Jidda saboda shahararsu a Saudi Arabia. Dan wasan mai shekaru 24 ya gama kula yarjejeniya da ɗan wasan na Saudi a ranar Litini, inda aka bayar da shi a matsayin ranci daga Al-Fahya FC. Owusu dai ya nuna cewa tarin magoya baya na Al-Ahli sun bayar da gudunmuwa ko kuma sun taimaka a wurin yanke shawara sa shiga klabin. Kuma sai Asante Kotoko ta zaɓi mai koyar da mai tsaron gidan Black Stars Isa Najau Laskaya a matsayin sabon mai koyar da mai tsaron gidanta. Isa Najau zai taka muhimmiyar rawa a matsayin mai koyar da mai tsaron gida na Porcupine Warriors da kuma babban ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana. Bako nan ya kuma yi azaman yi wa klubin ɗin wasa a kakar da ake shirin shiga. Bako dai ya shigo cikin labarai da ake ta yayatawa cewa yana cikin tarin 'yan wasa da Kotoko ke son ta yi bari da su a bisa umarni ko kuma dai bukatan mai koyar da klubin ɗin wasa Maxwell Kunadu, gabanin kakan wasa na shekara ta 2020-21 wato na Ghana Premier League ɗin kenan. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar duniya Gianni Infantino ya kamu da cutar COVID-19. Shugaban na ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA Gianni Infantino an gwada shi kuma sakamakon gwajin ya nuna cewa yana dauke da cutar COVID-19. Shugaban da duk mutanen da yayi hurɗa da su a cikin kwanaki da suka wuce sun keɓe kansu. Wani jawabi daga hukumar ƙwallon ƙafar duniya FIFA a takaice ya nuna cewa Gianni Infantino ya samu tabbaci cewa lallai kam ya kamu da cutar ta coronavirus. Shugaban ya dai nuna alamu daban-daban na kamuwa da cutar, kuma da nan ya keɓance kanshi kuma ya kasance a keɓe tsawon kwanaki 10. Sashin bayar da lasansi na hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta amince da filaye ko wuraren wasa guda 4 ne kawai gabanin soma kakan bana a sabon wata, yayin da ake saura makonni kaɗai a soma sabon ainihin shekarar wasan. Clubs daban-daban da suka kasa cimma abinda ake bukata gare su na wuraren wasanninsu an bukace su daidaita ko kuma dai su shirya wuraren wasannin nasu da kyau ko kuma su juya zuwa wani wuri domin samun wuri da ya dace domin wasan ligin ɗin na ƙasar Ghana. Dan wasan tsakiya na ƙasar Brazila Fabio Gama an ruwaito cewar zai iso nan ƙasar Ghana ranar Juma'a domin soma wasa da Asante Kotoko. Baki ɗaya kuma da aka muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
Wani abu da ba taba ganin adadin mai yawan haka ba, Amurkawa na sammakon kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar Talata mai zuwa. Wani abu da ke nuna yadda kowa ya zaku ya nuna goyon baya ko akasin haka ga manyan 'yan takara biyu da ke neman kujerar shugaban ƙasar. Har ila yau sammakon yin zaben wata alama ce da ke nuna mutane na ƙoƙarin kaucewa cincirin dan jama'a a rumfunan kada ƙuri'u a ranar zabe saboda annobar coronavirus. Jami'ai a Turkiya sun yi kakkausar suka ga mujallar nan ta barkwanci ta Faransa mai suna Charlie Hebdo, wacce ta wallafa wani zanen barkwanci kan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Zanen ya nuna Erdogan sanye da kaya 'yan ciki rike da abin sha kuma yana ɗaga sket ɗin wata mata sanye da hijabi. Mai magana da yawun Erdogan Ibrahim Kalin ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa mun yi Allah wadai da wallafa zanen shugabanmu a mujallar Faransa wacce ba ta mutunta addini da kuma al'adu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan 2,800 a duniya baki daya a cikin kwanaki 7 da suka gabata har zuwa jiya talata, ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum 40,000. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako 2 a jere, inda ta samu fiye da mutum miliyan 1,300.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zahra Ufage da ta taya ni gabatar da shirin, da editan yau Muhammad Lalo, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Estero, da ke muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma'assalam.